يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
السلام عليكم ورحمة الله. Cibiyar yaɗa addinin musulunci ta Darul Islam wanda ke shago mai namba 16 Lawson Shopping Complex Daura da Randa Bawon Nawunti Kasuwar Wunti Bauchi Bauchi State Nigeria ke farin cikin gabatar muku wannan MP3 na tafsirin Sheikh Abdulrazak Yahaya Bang na shekara 2002 wanda ya fara daga Fatiha zuwa farkon suratul Baqara a cikin darasi guda 25. مالا بسم الله.
فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجائلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أعصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بياني نشدة جمد سورة الفاتحة الله تبارك وتعالى يتي اهدنا الصراط المستقيم wannan aya ta kawo mana wata addu'a wanda in ka lura addu'an nan ita ce na farko a cikin Qur'ani don mutumin da ya dauki Qur'ani ya bude addu'ar farko da zai samu ita ce ihdinas siratal mustaqim da ka dauko karatun Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين آية ذاك كرنتانا قباء اهدنا الصراط المستقيم إتشي الدعاء تفرقوا اللتاف القرآن كما إتشي الدعاء تفرقوا كمسلمي ذكي صلى إذا كاتا يا صلى dole ne ka karanta suratul fatiha duk wanda ya karanta suratul fatiha dole zai karanta ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ya allah ka shirye mu tafarki madaidaici don haka ita ce addu'a ta farko cikin qur'ani kuma ita ce addu'a ta farko a sallah sannan kuma duk sallar da zaka yi dole sai kai wannan addu'a domin duk wata sallar da zaka yi ta farilla ce ko ta nafila dole ka karanta mata suratul fatiha don haka dole a samu ita wannan addu'a tana da wani muhimmanci sama da duk wata addu'a da ta zo cikin qur'ani ko kuma cikin hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam addu'ar da take cikin suratul fatiha ihdinas siratal mustaqim ya allah ka shirye mu tafarki madaidaici wannan addu'an ta fi duk wata addu'a da za ka yi a wannan duniya wannan addu'a ta dara duka wata addu'a da ke cikin qur'ani ko kuma hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa allah tabaraka wa ta'ala ya koya mana wannan addu'a domin kamar koya mana Allah yake yi idan ka karanta Fatiha akwai abubuwa da Allah madaukaki yake koyar da kai alhamdulillahi rabbil alamin yana koya maka yawaita godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala arrahmanir rahim Allah yana koyar da kai yabonsa ka riƙa yabon Allah maliki yawmiddin Allah yana koyar da kai girmama Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah yana koyar da kai ka bauta masa kuma ka nemi taimakonsa to ihdinas siratal mustaqim Allah yana koya maka addu'a miƙa bukata gare shi kuma ita wannan bukata da zaka nema gurin Allah ka roƙe shi ya shiryar da kai tafarki madaidaici as-siratal mustaqim ba za ku fahimci muhimmancin wannan addu'a ba sai kun koma ga tarihi tun farko lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci annabi Adam ya umarci mala'iku su yi masa sujjada suka yi iblis yake yi Allah tabaraka wa ta'ala ya la'ance shi domin ya ƙi bin umarninsa a gurare da yawa cikin Qur'ani Allah ya ba mu wannan labarin amma muhimmi shi ne na suratul a'raf aya ta 16 lokacin da iblis ya tabbata Allah ya hallaka shi ya bata ba zai taba samun shari'a ba har tashin kiyama. Qala sai yayi rantsuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala yace masa fadima agwaitani
qala fadima agwaitani la aqudanna lahu siratakal mustaqim ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
قال سيدنا إبليس فبما أغويتني يعني زدتون لا تبتانا هلك يا الله كهلكاني بعضان تبصى من شريع بحر أبدا وليكم نايا القواري نجي إبليس la aqudanna lahum siratakal mustaqim tafarkin ka din nan madaidaici sai na lalata shi ga mutane zan durkusa a gefen tafarkin ka madaidaici sai na fadda dan adam thumma la'atiyannahum sannan zan zo ga mutane min bayni aidihim ta gaban su in fatar da su wa min khalfihim ta bayan su wa an aymanihim wa an shama'ilihim tadamun su tahagun su wa la tajidu aktharahum shakirin ba za ka samu mafi yawan su suna masu godiya gare ka ba godiyan nan da kake nema dan adam ya maka to za a samu mafi yawan mutane ba su yin wannan godiya na dauki wannan alƙawari kun ga ashe iblis ya gane lokacin da Allah ya saukar da annabi adam Allah ya shar'anta masa addini ya shimfiɗa masa wata hanyar da ya wajabta masa binta da shi da zuriyarsa to tunda shedan ya tabbata ya halaka sanadin annabi Adam shi kuma ya dauki alƙawari wannan hanyar da Allah madaukaki ya shimfiɗa wa dan Adam ya bita sai yayi kokari ya raba dan Adam da wannan hanya zai zo ma dan adam ta damansa ta hagunsa ta samansa ta kasansa ta gabansa ta bayansa sai ya tabbata mafi yawan yan adam ba su tafi aljanna ba don haka in ka duba sahihu targhib hadisi na 659 ka sahihu jami'i hadisi na 27 abdullahi dan umar yace لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح النبي صلى الله عليه وسلم ركزن cewa yana barin wadannan addu'o'i ba duk yamma kuma duk safiya bayan sallar asubahi kafin rana ta fito manzon Allah yana wannan addu'a bayan sallar la'asar kafin rana ta fadi manzon Allah yana wannan addu'a domin almasa'u shine tsakanin sallar la'asar da faduwar rana as-subhu shine daga hitowar alfijir zuwa bullowar rana abdullahi dan umar yace duk safiya kuma duk yammaci manzon Allah bai barin wannan addu'a yace lam yakun yad'u bai taba bari ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba barin waɗannan addu'o'i ba me yasa ya rike waɗannan addu'o'i saboda alƙawarin da iblis yayi thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin shedan yayi alƙawari sai ya batar da dan adam zai zo ta gabansa in bai ci nasara ba ya je ta bayansa in bai ci nasara ba ya zo ta damansa in babu nasara ya koma ta hagu ta sama ta kasa duk kofar da zai samu ya ga cewa ya raba dan adam da aljanna sai ya bi wannan kofa shedan ya yi wannan alkawari gaban Allah tabaraka wa ta'ala a lokacin da dukkan mutum nan ba a halice mu ba saboda haka duk wani mutumin da aka haifa duniyan nan shedan yana nan da alkawarin nan yana ta kokari ya ga cewa ya batar da mutum ya raba shi da wannan tafarki siratul mustaqim wanda Allah madaukaki ya wajabta ma annabi Adam da zuriyarsa su bi addu'ar da manzon Allah yake kullum yana yin ta ne domin babu mamaki da safe ka samu tsira daga waɗannan hanyoyi na batarwar shedan ka kubuta ta inda shedan ke zuwa ma ta gabanka ko ta bayanka ta damanka da ta hagunka amma zuwa yamma kuma a samu gazawa shedan ya samu cin nasara ta wata fanni ta wata fuska saboda haka manzon Allah duk safiya zai yi wannan addu'a kuma duk yammaci zai yi wannan addu'a wanda ya zama sunna ga duk mutumin da ke kaunar manzon Allah duk mai kaunar Allah kuma duk mai tsoron hadari na shedan wajibi ne ya rike wannan addu'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali Allahumma stur awrati wa amin rawati Allahumma ihfazni min bayni yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi azamatika Allahumma an ugtala min tahti ka duba sahihu targhib hadisi na 659 hadisi ne wanda ya inganta daga Abdullah dan Umar sahabin manzon Allah duk safiya kuma duk yammaci manzon Allah yana wannan addu'a Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali اللهم استر عوراتي وآمن رواتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك اللهم أن أغتال من تحتي مزون الله ينا تشوا اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة يا الله إنا روقنك كبان لافيا دنيا والآخرة Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata ya Allah ina neman rangonenka kai ne afwa ka bani lafiya kai ne afwa ka kare ni daga sharrin shedan ka bani lafiya fi dini cikin addini na wa dunyaya ka bani lafiya cikin duniya ta sana'ata kenan wa ahli ka bani lafiya cikin iyali na wa mali kuma ka bani lafiya cikin dukiyata wannan addu'a jami'a ce ta gama komai domin shedan yana iya zuwa maka ta addini in bai ci nasara ba sai ya zo ma ta duniya ta hanyar sana'a in bai ci nasara ba sai ya zo ma ta hanyar iyali mutun nawa ya gangara wuta a sanadin matarsa mace nawa ta gangara wuta sanadin mijinta shi yasa Allah ya ce ku anfusakum wa ahlikum nara ku tsayar da kawunanku da kuma iyalanku wa mali da kuma dukiyata annabi yana cewa Allah ka bani lafiya cikin dukiyata Allahumma stur awrati ya Allah ka suturta al'aurana ka ruba min asiri kada ka fallashe ni wa amin rawati kuma ya Allah ka natsar da fargabata domin babu dan adam da yake rayuwa babu fargaba tare da shi ka natsar da fargabata ya Allah faduwar gabana tsorona firgitana razanana duk ya Allah ka natsar da su to sai annabi yake Allahumma ihfazni min bayni yadayya ya Allah ka tsare ni ta gabana wa min khalfi ka tsare ni ta bayana wa an yamini ka tsare ni ta damana wa an shimali ka tsare ni ta haguna wa min fawqi ka tsare ni ta samata wa a'udhu bi azamatika allahumma an ugtala min tahti kuma ya allah ina neman tsari da girman ka kada a samu damar nutsar da ni ta karkashi na mutumin da ya bar siratul mustaqim wannan mutumin bai samun dadin duniya bare na lahira don haka rayuwa baki dayanta tana inganta ne idan aka bi wannan siratul lahil mustaqim din tafarkin Allah madaidaici kana son ka ji dadi cikin iyalinka to ka bi Allah kana so ka ji dadi cikin sana'arka ka bi Allah kana so ka ji dadi cikin addininka to sai ka bi Allah duk mutumin da ya bar Allah to babu shi babu abin da ake kiranta as-sa'adatul haqiqiyya jin dadi na gaskiya masifa tana tare da mutumin da ya bar tafarkin Allah
don haka Iblis da shike ya gane ya dauki alƙawari zai durƙusa a gefen wannan tafarkin Allah madaidaici din wannan tafarkin da in mutum ya bi shi yana samun jin dadin duniya da lahira zai yi kokari ya ga cewa ya raba mutum da wannan tafarki don haka zai yi fada da mutum ta duk wata fuska ta rayuwar dan adam manzon Allah sanin haka yasa ya rike wannan addu'a duk safiya haka kuma duk yammaci wallahi mu yi kokari mu rike wannan addu'a saboda muhimmancin tabbata akan tafarkin Allah madaidaici har mutuwa a wata aya ta suratul hijr Allah ya bamu labarin abin da ya auku tsakaninsa da Iblis Iblis ya ce qala rabbi bima aghwaytani
قال رب بما غويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين
إلا عبادك
منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْئِدُهُمْ أَجْمَعِينَ
قَالَ سَيِّدُ إِبْلِيسَ يَتَّقِي رَبِّي يَا أُبَنْجِي بِمَا أَغْوَيْتَنِي تُنْدَ شِكَّ يَنْزُ كَهَلَّكَ نِينَا تَبَّتَ بَانِي بَا شِرِيعَةَ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ نِيكُ وَنَاهِ الْكَوَارِي مُتَانِي زَنْ قَاوَتَا مُسُ رَايُوَ الدُّنْيَا زَنْ تُوسَ قَوْنَر الدُّنْيَا كِنْ زُوْشِيَر دَانْ آدَم سَيْ أَنْ وَايِي غَارِي كَانَا جِنْ مُتُنْ يَنَا چِيوَا shi in akwai hanyar da zai samu duniya ko da zai rabu da Allah zai bi wannan hanya akwai su suna nan daya la uzayyinanna lahum fil ardi Allah na yi alƙawari zan ƙawata ma ƴan adam rayuwar duniya zan ƙawatar musu wannan duniyar a wayi gari babu abinda suke so banda duniya ba ruwan su da kai wala ugu yannahum ajma'ina kuma wallahi sai na ruɗe su baki sai ya san bai iyawa kan wasu sai ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasina sai dai bayinka daga cikin mutanen kai bayin naka ma al mukhlasina waɗanda kai ka tsarkake su ba su suka tsarkake kansu ba al mukhlasina ba al mukhlisina ba illa ibadaka minhum sai dai bayinka cikin su su din ma ba waɗanda suka yi kokarin su tsarkake kansu ba sai dai waɗanda kai ka tsarkake su qala sai Allah ya ce masa hadha siratun alayya mustaqim ai wannan tafarkin nawa ne dai mai kace ba za ka samu nasara kan bayina da na tsarkake ba wannan hanyar da na shimfiɗa har zuwa tashin kiyama ba a rasa bayina da za su tabbata a kanta inna ibadi bayina laysa laka alaihim sultanun ba ka samu iko kansu kada ka taɓa samun iko ba za ka yi ƙoƙarin zuwa ta gabansu ta bayansu damansu hagunsu samansu ƙasansu amma ba ka ci nasara illa mani taba'aka minal gawini sai dai wanda ya bi ka kuma cikin ruɗaɗɗu wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in to wutar jahannama ita ce makomarsu baki ɗaya yake cewa laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum tana da kofa bakwai za a karkasa mutane kowace kofa da masu shiganta saboda ta kowace kofa akwai waɗanda suka halaka wasu sun halaka ta kofar dama wasu ta hagu wasu ta gaba wasu ta baya wasu sama wasu ƙasa wasu kuma shedan ya ruɗe su ta zuciyarsu Allah ka tsare mu don haka bayan Allah kokari suke yi su ta addu'a Allah taimake su su tabbata akan wannan hanyar har zuwa mutuwa dai yiwuwa sai da addu'a don haka yasa Abdullah dan Umar yace lam yakunun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'u ha'ula'i da'awati manzon Allah bai kasance yana barin waɗannan addu'an ba har ya mutu kullun addu'an nan manzon Allah yake safe da yamma Allah ka tsare ni ta gabana Allah ka tsare ni ta bayana Allah ka tsare ni ta damana Allah ka tsare ni ta haguna Allah ka kare ni kada kuma a samu daman mutsar da ni ta karkashina manzon Allah har ya bar duniya addu'a sake nan to bayan Allah na gari Allah madaukaki ya gaya mana shedan bai ci nasara kansu don haka annabawa gaba ɗaya suka tsira baki ɗayansu sun mutu a kan siratullahi al-mustaqim, tafarkin Allah madaidaici. Maganan nan ba da ka muke ba, ba magana ce da ake yi kamar tatsuniya ba. Suratul An'am aya ta 83 zuwa gaba, Allah ya ce wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim,
wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qawmi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim.
Allah ya ce wa tilka hujjatuna, kun gani hujja ce muka bawa annabi Ibrahim, mun bashi ilimi da basira yanda zai yi muqabala, muhawara, debate da waɗanda ba su musulunta ba kuma ya ci nasara a kansu. Annabi Ibrahim yana da hikimomin wa'azi, babu wanda ya fi annabi Ibrahim hikimar wa'azi in banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khalilur Rahman. Yana da basira wajen wa'azi, shi ne Allah ya ce wannan wata hujja ce da muka bawa annabi Ibrahim. Hikimar jan hankalin wanda ba musulmi ba ya shiga addinin musulunci baiwa ce kyauta ce wadda Allah ke ware wasu, hatta cikin malamai ba kowa yake da irinta ba. Allah ya ce ya ba mu annabi Ibrahim irin wannan basira, ya ba shi nasara ala qaumihi a bisa jama'arsa. Duk mutumin da ya tsaya muqabala da annabi Ibrahim to sai ya ji kunya. Narfa'u darajatin man nasha, haka muke ɗaukaka martaban wanda muka so, mu yi kyauta ga wanda muke so. Inna rabbaka hakimun alimun, lallai ubangijinka mai hikima ne kuma masani.
Sai yace wa harna lahu ishaqa wa yaquba, wa hadana lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi dauda wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kadhalika najzi al-muhsinin.
Sai yace wa harna lahu ishaqa, mun yi masa kyautan da sannan ya zama annabi, shine Ishaq. Wa Yaqub muka bashi jika annabi Yaqub, kullan hadaina, kowannen su dai mun shiryar da shi, muna ta'addu'a ihdina siratal mustaqim, ga Allah na gaya mana wasu ya shiryar da su. Wa Nuhan hadaina, to annabi Nuhu ma mun shiryar da shi mun kabla tun kafin zuwan annabi Ibrahim. Wa min zurriyyatihi, yana daga zuriyar annabi Ibrahim aka samu Dawuda, da ga annabi Sulaiman, ga annabi Ayyuba, ga annabi Yusufa, ga Musa, ga annabi Haruna. Allah ya ce wa kadhalika najzi al-muhsinin, sun kyautata addini don haka Allah ya shirye su. Haka muke sakawa masu kyautatawa, ba iyakansu ba kenan annabawan. Ya ce wa Zakariya,
wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun min as-salihin.
Ya ce wa Zakariya, ga annabi Zakariya, wa Yahya, ga kuma annabi Yahya ɗansa, wa Isa, ga kuma annabi Isa, wa Ilyas, da annabi Ilyas, kullun min as-salihin, kowannen su yana cikin mutanen kwarai. Basu kare ba har yanzu. Yace wa Isma'ila wal yasa'a,
wa Isma'ila wal yasa'a wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'ala al-'alamin.
Amma yace wa Isma'ila, ga annabi Isma'ila, ga annabi Al-Yasa, sannan ga annabi Yunus wa Lutan, da kuma annabi Lut, wa kullan faddalna 'ala al-'alamin, kowannen su mun fifita su, mun fifita shi akan talikai. Kowanne da ka gani annabin Allah ne mursali. Yace wa min aba'ihim wa
zurriyatihim, wa zurriyatihim wa ikhwanihim wa jtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim.
Allah yace wa min aba'ihim, daga iyayensu, wa zurriyatihim, da iyayensu, wa ikhwanihim, da ƴan uwansu, wa jtabainahum, mun zabe su, wa hadainahum, muka shiryar da su baki daya ila siratin mustaqim, tafarki madaidaici. Duk annabawan Allah shiryayyu ne akan wannan hanya da Allah madaukaki ya shimfiɗa wa dan adam ya bita. Annabawan nan da Allah ya kirga, baki dayan su ba su mutu ba, face suna kan wannan tafarki na Allah tabaraka wa ta'ala. Gashi dai ba annabi Muhammad cikin su kuma, Allah ya gaya mana lissafin su, dukkan su shiryayyu ne. Babu wanda ya bar duniya face yana kan wannan tafarkin Allah, siratul mustaqim. To shi ma manzon Allah bai zauna haka ba, kullum addu'a yake, Allah ka shirye ni, Allah ka tsare ni daga tafarkin shaitan, ka kare ni ta gaba ta baya, dama da hagu, ya Allah kai mun tsari. Sai Allah ya saukar masa da suratu Yasin, yace menene Yasin?
ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم
الله يجزي مسا ياسين إن رنسوا هذا كلمة ريادة سين والقرآن الحكيم إن رنسوا هذا قرآن نتكي دفكنشي إنك لمن المرسلين من كي محمد والله كي ما كان تشكي وانا شمان زنن على صراط مستقيم كيما كان كون من تفركي مدهج منظم الله صلى الله عليه وسلم الله يشكد شكو أن نبا ينفرقو إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم كيما ما هكبا سورة المؤمنين التوائي وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم
وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم
وإنك لتدعوهم للكي محمد والله كان كرا متعني زواغ وأن تفرس الله المستقيم وديدكي وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم للكي كرا لكي هو متعني كرا زواغ تفرس مديدكي فأما ضد هكا waɗanda suke bin kan kuma yaya dai wa innal ladina la yu'minuna bil akhirati
wa innal ladina la yu'minuna bil akhirati 'an sirati la yahtadun
kana ta kiran su ku zo mu bi tafarki madaidaci ku zo mu wannan hanya da Allah ya shimfiɗa wa dan adam ya bita hanyar nan da iblis yayi alƙawari zai raba dan adam da binta ku zo mu bita Allah ya ce wa innal ladina la yu'minuna bil akhira amma waɗanda ba su yi imani da lahira ba ani sirati lanatibuna suna tabautewa ga wannan tafarki suna ta kaucewa ga wannan tafarki suna ta kokarin barin hanya kai kana kiran su su kuma suna kaucewa don haka sai muna zuba musu bala'i duk mutumin da ya kauce mu tafarkin Allah yana cikin bala'i Allah ya ce
walau rahimnahu wa kashafna ma bihim durrin lalajju fi tughyanihim ya'lamu
walau rahimnahu da zamu musu jin kai wallahi jama'a masifar da muke samu don mun bar Allah ne masihu da suke aukuwa gare mu galibin su dalilin su don mun bar Allah dalili kenan shi yasa Allah ya ce walau rahimnahum da zamu yi musu jin kai wa kashafna ma bihim min durrin mu yaye musu cutar da ta same su lalajju fi tughyanihim ya'mahuna da zasu daɗa tsunduma ne cikin bata suna imuwa da Allah zai yaye damuwar dan adam bai ganin cewa Allah ya yaye masa ne saboda rahama gare shi kawai ku bai tunanin masifar da ke samun sa saboda ya bar tafarki ne ku yi tunani zamanin shagari buhun shinkafa nawa yake? Naira 30 ko 50? Kasa ta baci komai ya yi tsada wani buhun shinkafa ya je naira 50 Buhari ya ambare shi ana nan tafe zamanin Buhari shi ma bai huta ba Babangida ya cire shi muna dai tafiya zamanin Babangida buhun shinkafan ya sauka bayan baban gidan rigingimu sun yawa yace to dai na bar muku mulkin aka samu shone kan ya dan taba na wucin gadi ya ga shi ma bai iyawa Sani Abacha ya hau Allah ya ji kansa zamanin Sani Abacha yana ganin kamar buhun shinkafa ya dawo naira 10 da ya mutu Abdulsalam ya hau ana tafe kan isa abubuwa sai suka yi sauki bayan Abdulsalam aka ce ai bala'in nan duka saboda rashin demokradiyya ne to yanzu Obasanjo ya zo da ya taba mulki wanda ya san damuwar kasar nan shi zai iya maganinta to dawo kai gashi yanzu ya majalisa sun sa shi a gaba sun ce sai dai ya sauka da mulki wai bala'i ya kawo kasa
ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون
ولقد أخذناهم بالعذاب الله يأتي حقيقة من كما سد عذابا فما استكانوا لربهم أما بس سدود با إن جاء الله وما يتضرعون بس قانا كورا سبا بس سدود با بلاقي كاروائكي juddun wanda ya san mulkin shagari sai ya gwammaci ina ma shagarin ke mulki har zuwa yau. Abin karuwa yake
hatta idza fatahna alaihim baban za azabu shadidin idza hum fihi mublisun.
Hatta idza fatahna alaihim baban, har in muka bude musu wata kofa ta azaba shadidin mai tsanani, kasa ta lalace, rigingimu suka yi yawa, idza hum fihi mublisun, sai kuma su kidime, sai su danganta wannan abin ga wani dalili daban, ba dan sun bar Allah ba, sun gane ka sun kasa gane kuransu. Zamanin sayyidina Abubakar, Allah ya kara masa yarda, wata mata ta zo gurin shi ta ce, ka ya khalifata rasulillah, mu na san rayuwar jahiliya kafin bayyanar musulunci, kafin zuwan annabi Muhammad, na san irin bala'in da muka shiga da. Babu dan adam da yake tunanin za a taba samun zamani da al'amura za su yi kyau. Mata kashe su ake, jiya ba a labarinsa, kisan kai, mutum bai tafiya sai da makami, babu zaman lafiya a duniya ko kadan. Sai gashi annabi Muhammad ya zo, al'amura suka canza. Yanzu kana mulki, muna jin dadi. Ni abin da ya dame ni, ma baqa'una ala hadzal amri salih, shin zuwa yaushe ne za mu tabbata akan wannan shugabanci mai daɗi, allazi ja'ana Allahu bihi ba'da al-jahiliya, wanda Allah ya kawo mana bayan rayuwar mu ta jahiliya, da can bayan muna cikin bala'i, gashi Allah ya kawo mana jin daɗi, to zuwa yaushe za mu tabbata akan wannan jin daɗi? Kawai sai sayyidina Abubakar ya ce mata, baqa'ukum alaihi, za ku tabbata kuna jin daɗin rayuwarku, mastaqamat a immatukun, matuƙar shugabanninku sun bi tafarkin Allah madaidaici. Sai shugabanninku sun bi siratul mustaqim. To lokacin za ku tabbata akan wannan jin daɗi, in ba haka ba kuwa za ku koma cikin bala'i, in ji sayyidina Abubakar, khalifar manzon Allah. Don Allah ku lura rayuwar da muke ciki a yau, duka wani babi na kabira, kun san kabira, babban zunubi wanda dan adam in yayi shi guda ɗaya shi kadai zai tafi wuta. Duk wani babi, in kana da littafin kitabul kaba'ir ka bude a gabanka, duk babin da ka gani, duk wani laifin da aka classifying ɗinsa akan cewa wannan babban laifi ne, in ka dube shi da kyau sai ka ga shugabannin mu sun fi yin sa. Ka duba babin saba alkawari, shugabanni na kan gaba. Babin ƙarya, shugabanni na kan gaba. Babin cin amana, shugabanni ne a gaba. Babin zina, shugabanni ne a gaba. Babin na liwadi, shugabanni ne a gaba. Babin na sata, shugabanni ne a gaba. Cin bada zakka, manyan mu su ne kan gaba. Ba sa sallar jami'i, su kashe rai babu damuwa. In ka ɗauki babin zalunci, su ne kan gaba. Babin girman kai, babin ji da kai, babin takama, babin shan giya, babin rantsuwar ƙarya, babin shaidar zur, babin riya, babin rashin sanin addini, babin gaskanta bokaye da yanke zumunci da annabimanci da gulma, ga annabimanci ga gulma ga mugunta, sannan ga tazarci. Mutum zai ɗinka kaya yana jansa, in kana so ka ga mai saba ma Allah ta wajen sutura, dubi shugaba ya ɗinka rigansa yana ja a ƙasa, wanda manzon Allah ya ce, ma asfala min alka'abaini fafofinna, duk abin da ya wuce idan sawu wuta ne. Wallahi in kana so ka ga irin wannan sutura, to ka dubi shugabanni, ka koma wajen zagin addini tule, wajen caca tule, wajen fada da masu addini tule, hanya jama'ar musulmi yaya za a yi mu zauna lafiya. Duk wani babi na sabon Allah ku ne kan gaba. Kuma kada mu manta ayar Qur'ani da Allah yake cewa wa iza aradna an nuhlika qaryatan
amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa alaiha alqawlu fadammarnaha tadira.
Allah ya ce wa iza aradna an nuhlika qaryatan, idan muna son mu hallaka gari, la ilaha illallah, wa iza aradna an nuhlika qaryatan, idan muna son mu hallaka wata al'umma, ga abin da muke amarna mutrafiha, sai mu umarci shugabannin garin, fa fasaqu fiha, su yi fasikanci, fa haqqa alaiha alqawlu, sai kalma ta hallaka su na Allah ta wajaba kansu, fa dammarnaha tadmira, sai mu hallaka wannan gari, mu murkushe shi iyakan murkushewa. Kuma wani abin tsoro, idan Allah ya tashi hallaka al'umma, ko da akwai mutumin kwarai gurin, wallahi ba a barinsa.
Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa.
Allah ya ce wattaqu fitnatan, ku kiyaye fitina, ku kiyaye fitinar Allah wadda in ta tashi zuwa, la tusibanna allazina zalamu minkum khassa, ba wai azzalime kadai take shafa ba, yanzu bala'in da ake ciki har da masu mutanen kirki. Ka je kasuwa buhun shinkafa yanzu dattijo yana ga ya kai 3,000, ba a cewa don kai mutumin kirki ne bari a barka ka saya a naira 50 kamar yadda yake zamanin shagari. Kun ga bala'in ya shafe mu, wannan abu ya isa cin amana. Talakawa da ke kaunar Allah, ku sa su yi dogon layi su wuni a rana, su zaɓe ku domin za ku tsare musu addininsu, za ku tsare musu mutuncinsu. Shugabannin nan da zaran sun hau kan mulki sai su manta Allah, ba su da abokin gaba sai talaka din nan, su saba ma Allah yanda suke so, la ilaha illallah. Ya Allah madaukaki, ka sa shugabannin mu su gane dole sai mu koma ga Allah. Matuƙar ba mu koma ga Allah ba, rayuwar mu ba ta yin daɗi. Yanzu gashi waɗanda muka ɗauki ƙuri'ar mu muka ba su, su suka kawo mana beauty contest ƙasar nan, mu muka zaɓe su ba wasu ba. Ku zo ku tsare mana ƙasar nan, ku kawo abin da zai taimaki jama'a, ka je ka kawo karuwai. Yanzu wannan shine cigaba, a kawo 'ya'yan banza masu yawo tsirara, a kuma kashe musu miliyoyin naira. Wanda talakawa na nan, wata unguwar tun da aka zaɓe ka ma baka taɓa takawa ba. Don haka jama'ar musulmi, matuƙar muna son rayuwar mu tai daɗi, wallahi sai mun koma ga wannan hanya ta Allah madaukaki, siratul mustaqim, tafarki madaidaici. Ya Rasulullah, na zo gurinka ne don ka gaya min wata magana guda ɗaya. Wannan magana bayan ka tafi ba zan buƙaci wani ya min sharhi a kanta ba, ba zan buƙaci wani ya gaya min wata magana da tafi wannan ba, gaya min kalma guda wadda ba ni buƙatan bayanin wani mutum bayan ka ya Rasulullah. Manzon Allah ya ce masa, qul amantu billahi thumma istaqim, ka ce na yi imani da Allah, in ka faɗi wannan to ka tabbata akan siratul mustaqim, shikenan. Baka buƙatan bayanin kowa, ko baka roki Allah ba kana samun rahama. Duk mutumin da ya tsaya akan tafarkin Allah madaidaici. Sufyan bin Abdullah Thaqafi, sahabin manzon Allah, kulli fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka, wata riwaya yace la as'alu anhu ahadan ghayraka, ya Rasulullah, ka gaya min wata kalma wacce bazan tambayi wani mutum ba bayan kai. Sai manzon Allah yace, qul amantu billahi thumma istaqim, kace na yi imani da Allah sa'annan ka tabbata akan tafarkin Allah madaidaici. Sai ya gaya masa ne irin abin da shi ma Allah ya gaya masa a suratul Hud. Allah ya ce wa annabi Muhammad, فاستقم كما أمرت ومن تاب معك.
فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير.
الله يشهد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت يا محمد ka tabbata akan tafarkin Allah madaidaici din nan kamar yadda aka umurce ka. Annabi ake gaya masa wai ya tabbata akan wannan tafarkin har zuwa mutuwansa. Annabi Muhammad ka suranta girman manzon Allah, amma Allah yake gaya masa ya Muhammad istaqim kama umirta, ka tabbata akan siratal mustaqim yanda aka umurce ka har mutuwanka. Sannan Allah ya ce wa man taba ma'aka, wanda ya tuba ya bi ka shi ma ya tabbata, idan ya bi ka da gaskiya to shi ma ya tabbata akan siratal mustaqim har mutuwan. Inji Allah ya ce wala taka gauda kai da su, kar ku yadda ku ketare iyaka, ku tsaya akan wannan hanya. Inni bima ta'maluna basir, ni kuwa nazo da ido ina kallon duk abin da kuke yi. Wannan magana tana da zafi in kun lura. Allah yake gaya wa manzon Allah ka tabbata akan tafarki madaidaici, wanda ya bi ka shi ma ya tabbata akan wannan tafarki, kar ku keta iyaka, ina kallon ku. Ki an zo gidanku za a fara magana, ka ce kai ina babanka, sai da ya fito aka dube shi, to kai ka maida hankali kuma haka da babanka aka fara, kaga babu lafiya. Sai da aka ce ka maida hankali, sannan aka dubi yayan, to kuma haka ka san aiki ya sa. Fattaqin kama umirta, ya kai Muhammad ka tabbata akan siratal mustaqim yanda aka umurce ka, wa man taba ma'aka, wanda ya tuba ya bi ka shi ma ya tabbata, wala taqaw ka kuketa da iyaka. Inni bima ta'maluna basir, ni ne ganin abinda kuke aikatawa ne, ina bin sawun aikin ku dai bayan daya, ina lura duk wanda yake tare iyaka ina ganin sa. Ka duba al-minhaj na Imam An-Nawawi mujallal na biyu shafi na tara. Abdullah ibn Abbas yace ma nazalat ala rasulillahi fi jami'il qur'ani ayatun kanat ashadda wala ashaqqa alayhi min hadhihi al-aya. Duk qur'ani babu ayan da ta sauka ga manzon Allah ta wahal da shi, ta sa shi ya shiga damuwa, ya shiga kunci fiye da wannan aya, domin cikin ta babu sassauci ga manzon Allah. Shi kansa manzon Allah babu sassauci gare shi. Inji Abdullah ibn Abbas almajirin manzon Allah, ma nazalat ala rasulillahi fi jami'il qur'ani ayatun kanat ashadda wala ashaqqa alayhi min hadhihi al-aya. Aka ce lamma nazalat alayhi, lokacin da Allah ya saukar da ayan nan, shammara rasulullah, sahabbai na zaune sai suka ga manzon Allah yana nada hannun riga, ya nada dama, ya nada hagu, fama ru'iya bahikan, daga ranan bai sake dariya ba har mutuwarsa. Aiki ya san. Tabbata akan tafarki madaidaici, wanda ya tuba ya bi ka shi ma ya tabbata akai. Fama ru'iya bahikan, ba a taba ganin manzon Allah ya dariya ba har mutuwarsa. Da'iman addu'a yake safe da yamma, Allah ka tsare ni daga sharrin shedan har mutuwata, ya tabbata ina kan wannan tafarki madaidaici. Sharadin bai tsaya nan ba, bayan Allah ya ce wa annabi fattaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala taqaw inni bima ta'maluna basir, me yake masa wala tarkanu,
wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar wama lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun.
Allah ya ce to idan ka tabbata ya kai Muhammad akan wannan tafarkin Allah madaidaici, musulmai sun tabbata ba ku ketare iyaka ba, to akwai wani sharadi kuma har yanzu, wala tarkanu ila alladhina zalamu, duk mutumin da aka ce azzalimi ne kar ku karkata gare shi. Ka tabbata akan siratal mustaqim, da kai da waɗanda suka yi imani kada ku wuce iyaka, ina ganin aikin ku. Allah ya ce to kuma har yanzu kar ku karkata ga azzalimai, wala tarkanu ila alladhina zalamu, kada ku karkata zuwa ga waɗanda suka yi zalunci. Ka duba tafsirin Zamakshari Al-Kashaf, yace ar-rukunu huwa al-maylul yasir, yar karkatawa kadan da larabci ake kira ar-rukun. Yanzu kai ka tabbata kana bin Allah, kana kokarin tabbata akan wannan tafarki madaidaici din, baka wuce iyaka ba, to amma sai kadan jingina da azzalimi, Allah ya ce to in kai haka aikin banza ne fata masakum annar wuta za ta shafe ku dukkan wa malakum min dunillahi min awliya sannan ba ku da wani mai taimako kuma bayan Allah ba ku da masoya kuma la tunsaruna sannan duk abin da kuka yi Allah ba zai taimake ku ba la tunsaruna ba za a ba ku nasara ba dan Allah ku dubi ayan nan da kyau yaba musulman kasan nan duka mun tabbata akan siratal mustaqim ba ma ketare iyaka idan muka karkata ga azzalumai to mun yi aikin banza sannan koda addu'a muke Allah bai taimake mu me ya dalili domin an rasa shar'i na al-istiqama shar'i na tabbata akan tafarkin Allah shine karka jingina da azzalumi in ka jingina da azzalumi to baka ma tabbata akan siratullahi al-mustaqim din ba ku duba tarihin annabi Musa lokacin da Fir'auna yake fada da annabi Musa da musulmai ga Fir'auna dukiya take ta karuwa gare shi yana amfani da dukiyarsa yana azabtar da musulmai annabi Musa yana ta kokari jama'a su karbi addinin Allah amma azabar Fir'auna ta hana wasu su musulunta annabi Musa hankalinsa ya tashi ya daga hannu ya roki Allah وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه
زينة وأموالا وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم
أمر موسى يدقى أن ينصيرك الله ربنا يا أبنك جمه إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا فرعون كافرين يم مجلسا كافرين مكيا مكيانك كاشك مكاباس دوكيا makiyanka ne ka tila musu dukiya ka ba su kawa duk abin da rayuwa ta adam ke so a duniya ka ba su fil hayatid dunya sannan suna amfani da wannan dukiya suna fatar da bai rabbana li yudillu an sabilika ka ba su don su fatar da bai mu muna ta wa'azi su kuma manya suna da dukiya ku lura da kyau har yanzu haka ne shi mutum idan azzalimi ne yana ganin yana da mulki ko yana da dukiya zai yi amfani da mulkinsa da kuma dukiyansa ya hana mutane su bi addinin Allah zai tilasta dole sai an yi kafirci ko ana so ko an ki saboda yana da dukiya abin ya damu annabi Musa yaya zaka ba mu wannan mutum makiyinka dukiya ka ba shi mulki ka ba shi karfi yana amfani da dukiyar nan yana fada da addininka annabi Musa saboda zafin rai har kamar fada ma yake ma Allah dan ne yasa kai haka ya Allah to ya gane yayi kuskure sai ya koma addu'a to rabbana ya ubangiji itmis ala amwalihim dukiyan da ka basu ka shafe wasbit ala qulubihim bayan ka shahe dukiyan ma ya ubangiji ka tsananta hukuncin ka akan zukatunsu kar ma su musulunta dan sun cutar da suka yi yawa kada ma su musulunta bare a kiyama su shiga aljanna kaga wannan addu'a ta yi tsanani waɗannan mutane sun cuci bayanka ya Allah to a ƙarshe kuma su musulunta su tafi aljanna kai bai kamata ba ma ka fadda dukiyan sannan bayan ka fadda da dukiyan ka saka hukuncinka a zukatunsu su mutu kafirai su shiga wuta fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim kada su yi imani sai sun ga azaba mai tsanani sai sun ga azaba mai radadi lokacin za su yi imani wanda ko sun yi imani a lokacin ma ba zai amfane su ba ku duba addu'ar annabi Musa amma ne Allah ya ce masa
qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an sabilal ladina la ya'lamun
amma ya ce ma annabi Musa da annabi Haruna qad ujibat da'watukuma an ji addu'anku da kai Musa da Haruna abinda kuka roƙa an ji duka za a biya muku bukata da shafe dukiyan da toshe basiransu da za a yi amma akwai sharadi kuna son Allah ya biya muku bukatun nan fastaqima sai ku tabbata akan siratul mustaqim ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون ان كن ثبت اكن صراط المستقيم kuma kada ku bi tafarkin kafirai in kun bi hanya irin tasu to kuma ba za a biya muku bukatar ba. Kun ga sharadi na karban addu'a al-istiqama wa adamur rukuni ila zalim, ka tabbata akan tafarki madaidaici kuma karka jingina da azzalimi, in ba haka ba babu biyan bukata. Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar thumma la wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsaru, ba za ka taimake ku ba. Duk mutumin da ya jingina da azzalimi wallahi duk addu'ansa na banza ne. Sai malamai yanzu sai mai duguri, ka je ka tara malamai ka ba su kuɗi suna ta roƙon Allah, sai Allah zai biya ma bukata. Kana nan jikin azzalimi an rasa shar'i guda na addu'a, wanda inda za a ce ka tabbata akan tafarki madaidaici ka kiyaye wannan shar'i baka jingina da azzalimi, ba sai ka nemi wani malami ya ma addu'a ba, da ka daga hannu sai Allah ya biya ma bukata domin sharadinka ya samu. Don haka malamai suke cewa inna Allaha yansurul kad yansurul kafira ala almu'min al'asi, babu mamaki ma Allah ya taimaki kafiri akan musulmi mai sabo. Kai ka san Allah ka saba mishi, shi ko bai san Allah ba, ka san Allah ka bijire ma Allah tabaraka wa ta'ala, ta yaya za a yi Allah madaukaki ya amshi addu'anka? In muka duba sahihu sunna hadisi na 16 Jabir bin Abdullah al-Ansari yace wata rana kunna julusan inda annabi sallallahu alaihi wa sallam, wata rana mun kasance muna zaune wajen annabi, sai ya koyar da mu wancan magana, wancan tarihi abinda ya auku tsakanin Iblis da Allah tabaraka wa ta'ala. Iblis ya alkawari zai zo ma dan Adam ta gabansa, ta bayansa, damansa da hagunsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa khatta khattan hakaza, sai manzon Allah ya ja wani layi guda a gabansa, sahabbai suna zaune, ya ja layi a ƙasa miƙaƙƙe guda daya amamahu ta gabanshi. Fakana da manzon Allah ya ja wannan layi sai ya ce hada sabilullahi azza wa jalla, kun ga wannan layi da ya ja miƙaƙƙe? Suka ce mun gani ya Rasulullah. Ya ce to wannan shine tafarkin Allah mai girma da ɗaukaka. Wa khatta khattan an yamini, manzon Allah sai ya sake zana wani zane, wani layi a dama da wancan layin. Wa khatta khattan an shimalihi, ya zana wani zane kuma ta hagun wancan layin. Da da farko ya zana layi guda ta gabansa, sannan ta dama, manzon Allah sai ya sake zana wani zane, wani layi a dama da wancan layin. Wa khatta khattan an shimalihi, ya zana wani zane kuma ta hagun wancan layin. Da da farko ya zana layi guda ta gabansa, sannan ya zana ɗaya ta daman wannan layi, ɗaya ta hagun wannan layi. Wa qala, sai manzon Allah ya ce hadhihi subulu shaytan, kun ga dama da wannan layi akwai wani layi, kun ga hagu da wancan layi akwai wani layi, to duka layukan nan tafarki ne na shaytan, hanyar Allah guda ɗaya ce. Sannan ya da'a yadahu fil khatt al-awsat, sai manzon Allah ya dora hannunsa akan layi na tsakiyar nan. Thumma tala hadhihi al-aya, sannan sai manzon Allah ya karanta aya da take suratul an'am aya ta 153, yace wa anna hadha sirati mustaqiman,
wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun.
Bazo Allah ya dora hannunsa akan layi na tsakiya, sai ya karanta musu wannan aya ta suratul an'am, yace musu wa anna hadha siratun mustaqiman, wannan ita ce tafarki na madaidaici, wannan shine tafarki na madaidaici, fattabi'uhu, ku bi wannan hanya, wala tattabi'u subula, kada ku bi wasu hanyoyi, fatafarraqa bikum an sabilihi, za ku raba ku da hanyar Allah, zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, wannan fa wasiya ce Allah yake muku, da fatan ko kwa kiyaye shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wa sahabbansa misali amaliyan, ga hanyar Allah guda daya, dama da ita, hagu da ita, akwai hanyoyi kuma dukkansu hanyoyi ne na shaitan. Ku yi kokari ku bi hanyar Allah, kada ku bi wasu hanyoyi waɗanda suke dama da wancan hanya ko hagu da wancan hanya. Wannan wasiya ce wadda Allah tabaraka wa ta'ala yake muku, da fatan ko kwa kiyaye. Ya za a yi mu gane wannan hanya ta Allah madaukaki,
ka duba al-Mishkat hadisi na 191, sahihu sunna hadisi na 18 da kuma na 19, har ma sahihu al-Jami hadisi na 2387. An-Nawas bin Sam'an, Allah shi kara masa yarda, yace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani yace inna Allaha daraba masalan, lalle Allah ya buga wani misali, Allah ya buga wani misali, siratan mustaqiman, hanya ce mai kakkiya, ala jambatay sirat, gefe biyu na wannan hanyar, abwabun mufattaha lahuma suran, akwai wata katanga dama da hagu da wannan hanya, jikin kowace katanga akwai kofofi abu bude, kofofin suna da yawa, akwai katanga ta damar wannan hanya, akwai katanga ta hagun wannan hanya, kowace katanga tana da kofofi abu bude, wa alal abwabi suturu, sannan kowace kofa kuma an sa mata labule, hanyar dai ga ta nan guda ɗaya ce, amma dama da hanyar, hagu da hanyar akwai kago, sannan kowane kago akwai kofa a jikinsa, kofar kuma akwai labule, in ji manzon Allah. Sai ya ce wada'illahi ta'ala yad'u ala sirati, amma akan hanyar, a saman hanyar akwai wani mai kira na Allah, yana kira min fawqihi, manzon Allah sai ya karanta aya da take suratu Yunus aya ta 25, yace musu wallahu yad'u ila daris salam,
wallahu yad'u ila daris salam, wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim,
wallahu yad'u ila daris salam, Allah yana kiran ku zuwa ga gidan aminci wanda shine gidan aljanna, wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, kuma Allah yana shiryar da wanda yaso tafarki madaidaici, Allah yana kiran ku din za ku ji wata hanya, to ku ji hanyar da za ta kai ku aljanna, kuma Allah shi yake shiryar da wanda yaso tafarki madaidaici. Da manzon Allah ya faɗi wannan misali, yace ga wani ga wata hanya, hanyar nan mai kakkiya ce, babu kwana a cikinta, a gefen hanyar dama ta dama akwai katanga, jikin katangan akwai kofofi akwai labule a jiki, sannan ta hagu ma akwai wata katanga, jikinta akwai kofofi akwai labule, saboda ka kai da kake bin hanyar zaka ga kofofi ta damanka da kuma hagunka, kowace kofa kuma akwai labule a jikinta, baka sanin abin da ke cikin wannan kofa sai ka bude labulen ko, amma kai mai tahiya zaka dauka wannan kofa alheri ce, waccan ta gaba ma alheri ce, ta daman ko ta hagu duk alheri ne, ita dai wannan hanya guda ita ce mike, amma dama da hagu akwai kofofi na nan, an baka damar ka kutsa wannan, in baka kutsa ta dama ba shiga ta hagu, wannan kofa in ka wuce ta a gabanta ma akwai wata kofa, za ka yi ta tafiya ina wannan hanya za ta kai ka, manzon Allah ya ce za ta kai ka ne ila daris salami aljanna, wallahu yad'u ila daris salam, Allah yana kiranka zuwa karshen hanyar, wannan hanyar karshenta daris salam, gidan aljanna, amma fa kafin ka isa Allah ya ce wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, ba kowa ke iya zuwa karshen wannan hanya ba sai wanda Allah ya so, Allah ka samu shiryu. Da manzon Allah ya faɗi haka sai ya ce ya ayyuhan nasu, akwai mutum guda, akwai wani mai kira da yake saman wannan hanyar, yana kira, abinda yake cewa shine mutane sun taho za su bi wannan hanya, sai yana kiransu yana cewa ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, ina kirista, ina ba yahudi, ina matsafi, ina musulmi, udkhulu sirata jami'an, ku zo ku shiga hanyar nan duka, wala tata'awaju, kar ku kauce, kar ku shiga wata kofa ta dama ko ta hagu, ku ta tafiya, domin hanyar nan za ta kai ku ila daris salam, gidan aljanna. Shi wannan mai kiran aikin sake nan yana ka kira mutane kuma sun shigo hanya. Fa idza arada al-insanu an yaftaha shay'an min tilka al-abwab, idan wani daga cikin mutane ya juya yana tafiya sai ya ga kofa dama da shi ga labule, yayin kokarin zai bude kana sai ya ce masa wai haka kai tunka la taftahu, kar ka bude, fa innaka in taftahu talithu, da zarar ka daga labulan nan wallahi sai ka shiga, kakka yadda ka daga, wannan kofa ta dama kofa ce ta mulki, wancan kofa ta gaba kofa ce ta dukiya, wancan kofa ta gaba kofa ce ta karuwai, wancan kofa ta gaba kofa ce ta shan giya, ga kofofin nan dewa, karka yadda ka daga labulan nan, kana dagawa sai ka shiga. Ba ku ganin da zaran mutum ya shiga fito da shi yana zama aiki a baca, ba mu yadda ka zarce ba, yanzu suna son su zarce.
La taftahu, kar ka bude. Fa innaka in taftahu, in ka bude talichu zaka shiga. In ka shiga ko fitowa da kai aiki ne. Shi wannan mai kiran abin da yake tafada kenan. Sai manzon Allah ya fassara ya ce to fassiratu, kun ga wannan hanya al-islam musulunci kenan. Duk wanda ya bi hanyar nan babu inda za ta tsaye da shi sai gidan aljanna. Manzon Allah ya ce wa surani, kun ga katanga biyun nan hududullahi, dokokin Allah ne ta'ala. Daga ka shiga addinin musulunci to damanka doka ce, hagunka ma doka ne. Damanka doka, hagunka doka. Kar ka shagiya, kar ka yi zalunci, kar ka yi ƙarya, kar ka yi sata, kar ka yi murdiya, babu liwadi, babu caca, har kai ga gidan aljanna. Idan kai sa'a ka gangara wannan hanya, baka bude kofa guda ba, to da ikon Allah zaka shiga aljanna. Inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace wal abwabul mufattaha, su wannan kofofi da suke bubude, maharimullahi ta'ala, abubuwan da Allah ya haramta ne ga kuma abu bude, ba wanda ke tsare su. Allah ya dauki dan adam sai ya dora kan wannan hanya, can karshe sai aka sa aljanna, gefen ka aka sa haram, dama ma haram aka kuma bude, sai wanda ka zaba da tijo. In je kana son isa gidan aljanna to miƙe bakana, udkhulu siratan jami'an wala tata'awwaju, ku shiga wannan hanya gaba ɗayan ku, kar ku kauce, kar ku bude, kar ku saki hanya. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa zalika da'i, ko kun san wannan mai kira da ya tsaya akan hanya yana ta kira mutane, yana cewa kowa ya zo ya shiga hanya, ba ku san shi ba. Manzon Allah yace wa zalika da'i ala siratillahi kitabullah, littafin Qur'ani kenan. Don haka yasa farkon sa aka sa ma addu'a ihdinas siratal mustaqim, Qur'ani shi yake kiran ka ka bi tafarkin Allah madaidaici, kar ka yadda ka kauce sai ka kai ga gidan aljanna. Sai manzon Allah yake wa da'imin fauki, akwai wani mai kira a sama yana ta kiran mutane, in za su bude kofar sai ce kar ku bude, in za ku bude sai ce kar ku bude, kun san waye? Manzon Allah yake wa'idullahi fi qalbi kulli muslimin, wani mai wa'azi ne na Allah da Allah ya sa a zuciyar duk wani musulmi. Duk musulmi akwai mai wa'azi a zuciyarsa, da zaran zai bude kofa guda cikin kofofin nan sai ya ce masa kar ka yadda, kar ka bude, kar ka bude. In musulmi kirki ne, lokacin da ya tafi zai yi zina, ci gabansa ya faɗi saboda wannan mai wa'azi da ke cikin zuciyarka. Don haka kowa gyara kuma kowa bata ya sani, ba wanda zai tafi wuta ba tare da hujja ta hau kansa ba. Bal al-insanu ala nafsihi basira walau alka ma'azira, ko mai hanzari da ka bayar wallahi kana da basira, kowa ya san gaskiya. Sufyan ats-Tsauri yake cewa at-tafakkuru nurun yaj'aluhu Allahu fi qalbika, tunani wani haske ne da Allah ya sa a zuciyar dan adam. Da tunani mutum yana gane gaskiya, kuma da tunani mutum yana gane bata. Wani mawaki ke cewa idan mar'u kanat lahu fikra fa fi kulli shay'in lahu ibra, in dai kana da tunani to komai sai ka sa lura akai kafin ka yi shi. In dai kana da hankali ba taɓaɓɓe ba, to duk abin da zaka yi sai ka yi tunani akai. Dan gata shine mutumin da yake ta'addu'a yana roƙon Allah ihdinas siratal mustaqim, yana ta roƙon Allah irin addu'ar da manzon Allah ke safe da yamma, Allah ka dare ni har mutuwata, ina kan wannan tafarki madaidaici. Domin ba a cewa ka zama dan gata sai lokacin da ka zo mutuwa, baka bude ɗaya daga cikin kofofin nan da ke dama da hanyar Allah ko hagu da hanyar sa ba. Ni Allah yake mana a suratul Fussilat, innal ladina qalu rabbuna Allah thumma
innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al malaikatu alla takhafu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un.
Allah ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah, lalle waɗanda suka ce ubangijinmu shine Allah, wato sun ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah, sun zama musulmai kenan.
waɗanda suka faɗi kalmar shahada suka rungumi addinin musulunci, to aiki na gaban su, ba shigan ba, ka fita lafiya. Allah yake sun mustaqamu, sannan suka yi sa'a suka samu al-istiqama, suka tabbata akan siratal mustaqim har mutuwa. Da manzon Allah ya faɗi wannan, sayyidina Umar yana zaune, ka duba littafin Imam Tirmidhi da Musnad na Imam Ahmad, sayyidina Umar ya ce ka istiqamu wallahi ala ta'atihi wa lam yurawwigu rawgana talab. Waɗannan sun yi babban sa'a, sun iya tsayuwa akan da'a ga Ubangiji, sun iya tabbata akan biyayya ga Allah har mutuwa. Ba su dan kauce ba, ba su dan karkace ba, yanda dila ke karkacewa in tana tafiya, kai waɗannan sun yi rabu. Domin aiki ne ja, daga lokacin da ka shiga hanyar zuwa ƙarshen hanyar babban aiki ne. Mala'iku suna can ƙarshe, suna tsaye ana kallon wa zai gama lafiya. Tsere muke, wa zai iso ƙarshen wannan hanyar Allah ɗin, bai buɗe ƙofa guda cikin ƙofofin nan ba. To idan aka iso, har ka iso mutuwa cif, Allah ya ce innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu, lokacin mutuwansu tatanazzalu alaihimul mala'ika, mala'iku sassaukowa suke, suna kokarin zuwa, kowa na so ya ga shi ya dauki ran wannan bawan Allah. Tatanazzalu, wani malami yace akalla mala'ika 500 ke sauka, suna kokarin daukan ran mutumin da ya isa gaci lafiya. Idan sun taho sai su rika yi masu albishir, Allah ta khafu wa la tahzanu, kada kai fushi, kada kai ka ji tsoro, kada kai bakin ciki, kar ka ji tsoron makomarka a kiyama, kar ka yi bakin cikin abin da ka bari a duniya, domin Allah ya yi alkawari zai kula ma da ƴaƴa, zai kula ma da mata, zai kula ma da dukiyanka, zai kula maka da ƴan uwanka. Sannan gaba kuma kar ka yi bakin ciki, domin ko ka iso lafiya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna, kuma albishirinku ga gidan aljannan da ake muku alkawari. Suna rarashin su, nahnu awliya'ukum, mu ne fa masoyanku din nan, fil hayati lokacin da kuke da rai, wa fil akhirati a lahira ma mu ne masoyanku. Domin mala'iku suna can suna tsaye addu'a suke mana, Allah ya sa mu kare lafiya. Addu'a suke wa mutumin kirki ya gama da duniyan nan lafiya. Ci to da mu muka yi ta taimakonku, muna ta roƙon Allah ku kai ƙarshen wannan tafarki lafiya. Don haka yanzu muna nan masoyanku a lahira, wala kun fiha ma tashtahi anfusukum, sannan cikin aljanna za ku samu duk abin da rayukan kuke sha'awa. Wala kun fiha ma tad'una, sannan duk abin da kuka yi kira a kawo muku za a baku. Farkai bakin ciki, lahira ta fi duniya. Me ka damu da shi? Jib, akwai jib da tijo. Babu jib ko? To ba jib. Allah ya ce nuzulan min ghafurir rahim, wannan fa liyafa ce, liyafa ce daga Allah mai yawan gafara mai yawan jinkai. Liyafa ce, ka san abin da ake cewa liyafa? Shine abin da za a yi shirya saboda karban bako. Bako ya zo, bari a sauke shi a dan wani guri a bashi ruwa ko? To in ka bakunci lahira lafiya, ga liyafar da za a yi ma mala'iku, su za su zo su zauna suna rarashinka, a gwada ma gidan aljanna, ana gaya maka duk abin da kake so akwai a aljanna. Ko mene ne? Saboda kar kai bakin ciki. Kun ga Allah ya ce nuzulan min ghafurir rahim, liyafa ce daga Allah mai gafara mai jin kai. Wani malami ya ce ashe dai ko su ma da suka gama lafiya rahamar Allah ce, dole za a samu akwai kofar da suka buɗe. Ce fa aka ce min ghafurin, a gwada maka da wuya a samu wanda zai gama in ba annabin Allah ba. Babu shi, labudda min at-taqsir, dole sai an gaza. Shi yasa in ka duba sahihul mishkat hadisi na 292, da kuma irwa'ul galil hadisi na 412, da sahihul jami' hadisi na 952, sahabban manzon Allah mutum uku, Sauban, Abdullah ibn Umar da Salama ibn al-Aqwa, Allah shi kara musu yarda, suka ce manzon Allah ya ce masahabbai istaqimu wa lan tuhsaw, ku yi ta kokarin daidaituwa akan wannan hanya, kar ku kirga aikinku, kar ku kirga kokarinku, ko dai ku yi ta kokari. Sai ya ce musu amma wa'alamu, ku sani ba ku iya kaiwa ƙarshe ba tare da kun saba ma Allah ba, komai iya kokarinku. Manzon Allah ya ce wa'alamu anna khayra a'malikum as-salah, ku sani mafificin ayyukanku ita ce sallah. Ba za ku taɓa iya kulawa har zuwa ƙarshe a samu ku saba ma Allah ba, amma dai ku kula da sallan nan,
domin cikin ta ake samun wata addu'a ta musamman ita ce ihdinas siratal mustaqim Allah zai taimaka muku har ku isa ga aljanna inna khayra a'malikum as-salah sai manzon Allah yace wala yuhafizu alal wudu'i illal mu'min amma fa babu mai iya kulawa da alwalan nan sai mai imani har aka samu ka kiyaye alwala ka tsaya da sallah yadda ya kamata kana ta roƙon Allah to Allah zai taimake ka ka isa lahira lafiya wata riwaya ta Abu Umama al-Bahili da kuma Ubada bin Samit manzon Allah yake cewa istaqimu kuyi kokarin daidaituwa kuyi kokarin daidaituwa sai yace kai wani imma in istaqamtum madalla in dai kuka iya daidaituwa to kace nan da waya wani imma in istaqamtum madalla in kun iya daidaituwa ayar qur'ani ta suratul fussilat Allah yace kul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya
kul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilayhi wastaghfiru wa waylun lil mushrikeen
Allah yace kul inna ma ana basharun mithlukum ya kai muhammad ka gaya musu cewa ni fa mutun ne kaman ku basharun mislukum mutum kaman ku bambanci na da ku wahayi yuha ilayya an min wahayi ni annabi ne an turo min sako cikin sakon da aka aiko min an ce min inna ma ilahukum ilahun wahid abin bautan ku guda ne shine Allah fastaqimu ilayhi ku yi kokari ku daidaitu zuwa gare shi amma wastaghfiruhu ku rika neman gafararsa ku yi kokarin daidaituwa kuma ku hada da mene istighfari neman gafaran Allah shine ibnu rajab yake cewa fihi isharatin kun ga wannan aya tana nuna mana cewa ila annahu la budda min taksirin fil istiqama komai kokarin ka dole za a samu ka gaza al-ma'muru biha fayajbaru al-istighfaru to istighfari da kake yi shi zai gyara wannan rashin daidaituwan naka komai iya kokarin ka dole za a samu akwai inda ka gaza mutun tare yake dole za a samu to istighfari shi yake cike wannan kafa din inji ibnu rajab fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu ku yi kokarin daidaituwa gare shi kuma ku rika kokarin neman gafaran Allah tabaaraka wa ta'ala wannan aya tana gwada mana wani abu wanda mutane da yawa ba su san da shi ba addu'a wadda tafi ita ce addu'ar Allah da kuma addu'a ta manzon Allah Allah ya sani addu'an da tafi dacewa ga dan adam ita ce ihdinas siratal mustaqim shine sai ya kawo ta a cikin Fatiha babu addu'an da dan adam ke bukata fiye da wannan ya Allah ka shirye mu tafarki madaidaici to wajibi ne mu yi kokari mu duka bin ayoyi na Qur'ani waɗanda suka kawo mana addu'o'i da kuma hadisai ingantattu na manzon Allah mu riki waɗannan addu'o'i mu rika yi sun fi addu'an da mu zamu shirya wa kawunan mu addu'ar da Allah yayi addu'ar wacce manzon Allah yayi tafi wadda kai zaka shirya ma kanka ka duba al-jami'u li ahkamil qur'an na imam al-qurtubi mujallal nahu shafi na 149 yace fa alal insan wajibi ne ga mutun an yasta'mila ma fi kitabillah wa sahihi sunna mutun yayi kokari ya cicciro addu'o'in da suke qur'ani da kuma addu'o'i da suka inganta a hadisan manzon Allah min addu'a'i domin akwai addu'o'i da yawa da basu inganta ba wa yad'u ma siwahu duk wata addu'a wacce bata qur'ani bata hadisin manzon Allah ka bacta inji imam al-qurtubi wanda yana cikin manyan malamai a tarihin musulunci ka duba littafin al-jami'u al-ihkam al-qur'an tafsirin sa mujallal na 4 shafi na 149 yake ka bar duk wata addu'a wacce bata qur'ani bata cikin hadisi ingantacce wala yaqulu kada mutun yace akhtaru kaza ni na zabi wannan addu'a fa inna allaha kad ikhtara li nabiyhi wa awliyaihi wa 'allamahum kayfa yad'u Allah shi ya zabar wa annabi Muhammad addu'o'i Allah ya zabar ma waliyansa addu'o'i ya koyar wa annabi addu'o'i manzon Allah ya koyar ma sahabbansa addu'o'i da zabin Allah da kuma zabin kawan ne yafi inji imam al-qurtubi yace duk abin da zaka roki Allah to akwai shi cikin qur'ani kuma akwai shi a cikin addu'a da ta inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ba sai ka kokarin shirya makanka ba al-qadi ayyab yana cikin manyan malamai a tarihin imam malikiya ka duba futuhatur rabbaniyya li ibni allan mujallal na farko shafi na 17 yace azina Allahu fi du'aihi Allah shi yace mu roke shi wa allama du'a fi kitabihi li khalifatihi
Allah li khaliqatihi, Allah ya koyar mahalittinsa yadda zasu yi addu'a a cikin Qur'ani, akwai addu'o'i cikin Qur'ani. Wa hallama an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam addu'a li ummatihi, manzon Allah ya koya ma al'ummarsa addu'o'i. Wajtama'at fihi salasatu ashiya, yace addu'o'in da suke Qur'ani da kuma hadisi sun tara abu uku. Da farko al-ilmu bit-tauhidi, addu'o'in da ke Qur'ani da hadisi zaka samu akwai ilimin tauhidi a ciki. Wal ilmu bil lugha, sannan akwai ilimi na lugha. Yace wa nasihatu lil umma, kuma addu'o'in zaka samu nasiha ce ga al'ummar musulmai. Yace to fala yanbaghi li ahadin an ya'dila an du'a'ihi, bai kamata musulmi ya kauce ya bar addu'an annabi. Wa qad ihtala ash-shaytanu lin nas min hadha al-maqam, sai yace to wannan matsayi na addu'a shaytan ya ci nasara akan musulmai da yawa. Inji al-qadi Ayyad, yace a wannan babi na addu'a shaytan ya ci nasara akan musulmai da yawa. Fa qayyaba lahum qawma su'in, ya hada su da wasu miyagun malamai. Yaqtari'una lahum adiyatan, sai su je su zazzabo musu addu'o'i. Fa yastajiluna biha, kaga mutun ya koma yana ta wani zikiri ko wirdi na wani malami. Adil ittida'i bin nabi, ya bar addu'o'in annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yace wannan shedan ya ci nasara kansa, kuma wallahi gaskiya ne, komai girman malamin ka bai kai manzon Allah ba, kuma komai ilimin malamin ka bai kai manzon Allah ba. Addu'ar da manzon Allah ya zaba mana ta fi duk wata addu'a da wani malami zai zauna ya zaba mana. Ku duba bayanin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawa mujallad na 22 shafi na 232, yace wa min ashaddin nasi aiban, daga cikin mutanen da suka fi aibu, man yattakhidhu hizban, shine wanda ya rike wani hizbi wurdi, laysa bi ma'thurin an an-nabi, idan aka ce masa wannan wurdi annabi ne yayi, zai ce maka a'a. Yace to wannan yafi kowa aibu. Yace wa in kana hizban li ba'd al-mashayikh, ko da wurdi ne na wani malami. Wa yadabu al-ahzab an-nabawiyya, ka bar wurdin annabi Muhammad, allati kana yaquluha sayyidu bani adam, shi manzon Allah nan fa shine shugaban ƴan adam a ranar tashin kiyama. Wa imamul mursalina, shine shugaban manzanni. Wa hujjatullahi ala ibadihi, shine hujjar Allah akan bayi. A ranar tashin kiyama za a tambaye mu shin kun bi manzon Allah, amma ba za a tambaye mu shin kun bi malam wane, an za a tambaye mu haka, sai da yace shin kun bi manzon Allah. Don haka manzon Allah hujja ce ga bayi, ka bar addu'o'insa, ka bar wurdin manzon Allah, ka koma wurdin wani malami. Yace wanda yayi haka yafi kowa aibu. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allamatul Muallim yana da wani littafi ana kiransa Kitabul Ibada, shafi na 324, yace wa ma akhtaru safaqati man yad'u al-adiyata sabita fi kitabillahi azza wa jalla aw fi sunnati rasulillah. Yace kai kasuwanci ciniki na mutumin da ya bar addu'o'i da suka tabbata a Qur'ani da kuma hadisan manzon Allah, ya koma wasu addu'o'i da wani malami ya shirya masa, yace kai wannan ciniki na wannan mutumin, yayi asara, ba shi da riba. Ta yaya za a yi ka bar addu'o'in manzon Allah, ka rike addu'o'in wani mutum sannan ka ci nasara? Yace fala ya kadi ya du'u biha, bayan ma addu'a irin ta manzon Allah, thumma ya'madu ila ghayriha, sai ya tafi neman malami, ga wata malamin tsaramin addu'o'i. Fa yataharrahu malamin, ya zauna ya tsara masa, wa yuwazibu alaiha, ya rike wadannan addu'o'i kamar annabi ne ya bashi. Yace alaysa hadha min az-zulmi wal udwani, anya wannan bai shafi cuta ga manzon Allah ba? Ba a yi ta'adi ga karantarwar manzon Allah ba? Ka bar addu'o'in da manzon Allah ya kawo ma addu'o'i wasu daban? Akwai littafai da yawa, kamar misali Kitabul Azkar na Imam Nawawi, akwai sahihu, akwai kuma da'if nashi. Mu yi kokari mu nemi addu'o'i da suka inganta, domin ya tattara addu'o'i ne a masu kyau da marasa kyau. Ga Al-Kalimut Tayyib na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ga Al-Wabil As-Sayyid na Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyyah. Imam Tabrani ya fi shekara 1000 da mutuwa, musamman ya rubuta littafi sunansa Addu'a. Yace dalilin da yasa ne wannan addu'a, saboda naga wasu malamai sun tsara addu'o'i ga musulmi. Ga addu'ar Monday, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a, Asabar, Lahadi, shike nan gaba ɗaya sun raba mutane da manzon Allah. Tun fa shekara 1000 da suka wuce aka sami irin waɗannan malamai, sun tsara littafi ga addu'an wurdin Alhamis, wurdin Monday, wurdin Juma'a, wurdin Asabar, wurdin Lahadi, wurdin Litinin. Sun shirya haka tsawon kwanaki 7. Saboda haka kai ka samu wurdi, baka da wata addu'a sai cikin wannan wurdi. Yanzu abin da zaka lura, an raba ka da addu'ar manzon Allah, an tsara maka wata addu'a. Yanzu ko a tunaninka da wannan wurdi da na manzon Allah wanne yafi? Na manzon Allah yafi, gata haraba ka da shi. An yi maka wani tsarin littafi, shine Imam Tabrani ya ce wallahi dalilin da yasa na rubuta wannan littafi kenan, na tattaro addu'o'in manzon Allah ga wanda ke neman arziki, ga abinda manzon Allah ya faɗa, ga wanda ke addu'a Allah ya kare shi daga cutan kuturta, ga irin addu'an wanda yake fatan Allah madaukaki ya bashi da, ga irin addu'an duk abinda kake so yana cikin addu'ar manzon Allah. Akwai wirdin safe, akwai na yamma, akwai wirdin da ake yi kafin a kwanta. Ya shirya littafi musamman, ka duba littafin mujalladi na biyu shafi na 775 irin bayanin da ya ciki. To akwai wani littafi kuma Mulhiqul Musannafat shafi na 56, Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin sa yake cewa al azkaru wa da'awatu min afdalil ibadat, zikiri da addu'a suna cikin manyan ibada. Karku manta, zikirin nan wallahi shine ibadan da Allah tabaraka wa ta'ala yake so. Haka kuma addu'a, sai ce wal ibadatu mabnaha ala al ittiba'i, ita ibada kuwa an gina ta ne akan biyayya kawai. Wa laka li ahadin an yasunna minha ghayra masnuni, ba wanda yake da ikon ya tsara wata addu'a wadda ba manzon Allah ne yayi ta ba. Wa yaj'alahu adatan ratiba yuwazibu an-nasu alaiha, ya maida wannan addu'a ta zama al'ada wadda mutane za su rike ka'in da na'in, ba su da wata addu'a sai wannan. Yace ba mai iko. Sai ce bal haza ibtida'u dinin lam ya'zan bihi Allah, wannan ma kago wani addini ne wanda Allah bai yarda da shi ba, da kai dafi ma yad'u bihi. To ta yiwu ka ce sai akwai abubuwa da mutum kan bukata a rayuwarsa waɗanda ba su cikin addu'o'in manzon Allah. Sai Ibn Taymiyyah yace wannan babu laifi. A yanzu akwai wasu bukatu da kan zo ma dan adam, wanda mai yiwuwa in ka duba cikin addu'o'in manzon Allah ba za ka samu ba. Sai ce to babu laifi dan mutum yayi ire-iren waɗannan addu'o'i a hayanan makansa min gairi an yaji alahu sunna, amma fa ba wai yayi littafi yace mutane ku rike wannan ba. Shi ya tsara addu'ansa ne domin bukatarsa. Kenan mutum zai iya zuwa gunka yace mallam ina da bukata ka rubuta min addu'a. Me za ka yi sai ka tambaye shi bukatar ka, menene bukatar ka? In ya gaya ma bukatar ka, bukatarsa, bukatar da farko ka saka, idan akwai addu'a ne ga yawa bukatarka, bukatarsa, sai ka dubi cikin addu'o'in manzon Allah ka ciro addu'an da ta dace da wannan bukatan da farko ka sata. Idan akwai addu'a ta Qur'ani ka sa a farko, sannan ka duba cikin addu'o'in manzon Allah waɗanda suka inganta wanda ya dace da bukatarsa ka sa a na biyu, sannan ka tsara masa da larabci irin abin da yake so cikin wannan addu'a, ka ƙara akai, sai ka ce to ga addu'arka, shi sai ya je ya rike yana yi.
Masha Allah, Allah ya saka wa malam da alheri. Wannan kuma shine ƙarshen tafsirin wannan rana a cikin wannan MP3 wanda Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar. Kada ku manta, cibiyar addinin musulunci na Darul Islam wanda ke shago mai namba 6 Low Shopping Complex, Daura da Randa Bawon Nawunti, Kasuwar Wunti, Bauchi, Bauchi State, Najeriya, ita shirya muku wannan MP3. Kuma ga masu bukata za su iya samu a shagonta da ke wannan adireshi. Ga namban wayarmu ga masu bukatar neman mu akan namban waya cikin Hausa 0806030275, ga shi a cikin Hausa da Turanci 0806030275. Wassalamu alaikum warahmatullahi.